بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina mana barka da safiya a wannan rana ta Litinin 24 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Maris 2025 daga dai masallacin mu mai albarka insha Allah masallacin Juma'a na Garki Area 8 a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja jeringiyar muhadarori da muke yi ma iyayenmu mata munasabar wannan watan na Ramadana Allah ya sanya mana albarka a cikin sa tattaunawar mu a yau za ta yi la'akari ne da haƙoƙin ƴaƴa wato kamar zai zama wani abin nan ne ci gaba da tattaunawa akan darasin da aka yi a jiya kuma darasin da Malam Yusuf a yanzu ya mana Allah ya saka mishi alkhairi. To ni na so in takaito akan haƙƙin ƴaƴan ne kawai. Wasu bayanai da nake ganin ya dace a maimaita su na san ba sababbi bane game da haƙoƙin ƴaƴa. Allah madaukakin sarki yayi umarni wanda yake cikin suratul tahrim. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Naran wa qudaha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah yace ya ku wanda kuka yi imani ku tsare kawunanku kuma ku tsare iyalanku daga aukawa cikin wuta wutan nan wadda wato abinda za a dinga hurata da shi sune mutane da kuma duwatsu wadannan duwatsu an ce duwatsu ne da za a zuba su a wutar dan kawai su ƙara mata balbalin bala'i wato dan su ƙara mata zafi ba wai dan su kamar da yake ƙara ma wuta fetur ko kalanzir to su ne wasu duwatsu ne ƙanana da manya baƙaƙe masu ɗaukan zafi wanda za a dinga zuba su a cikin wutar dan su ƙara mata balbalin bala'i Allah ka tsare mu to Allah ya ce mu tsare kawunanmu daga wannan wuta ko mu tsare iyalanmu Allah ya ce wannan wuta kuma akwai masu gadinta waɗanda mala'iku ne masu tsananin rashin kulawa da duk bala'in da mutum yake ciki aikin da aka sa su ko shi suke ba sa saba wa umarnin da aka ba su na sanya mutane a cikin wuta ko su ta dukan su wajen sun ga mutane na ƙonewa ko sun ji suna ihu ba za su tausaya musu ba sai abin da Allah ya ce su Allah ka tsare mu daga wuta الإمام البيهقي على تافن سمي سونا نسونا شعب الإيمان وند أصل التافن يعيش ندعي مفسر حديث دا النبي صلى الله عليه وسلم كتشو الإيمان بدء وستون شعبة إيماني يا كيريش ستن دا وانا أبو وسي الإمام البيهقي لتافي دعي لسابا منين رسن إيماني توريش نستن أتكن أيوكن إيماني دا بيهقي يكاو shine game da haƙoƙin ƴaƴa da haƙoƙin iyalai a inda yake cewa babun fi huquqil auladi wal ahli babi na 60 yana magana akan cewa daga cikin ayyukan imani akwai kula da haƙoƙin ƴaƴanmu da haƙoƙin iyalan da ke ƙarƙashin mu a inda a wajen yake cewa kaga dai shi da asalin abin da ya kamata mutum ya fahimta game da da annahu ni'matun minallahi ta'ala ni'ima ce daga Allah kamar yadda dukiya da lafiya da sarauta da sauran abubuwan da muke gani a duniya a matsayin cin nasara duka ni'imomi ne da Allah ya bamu dan ya jarabta mu to haka yaya ma yace sannan kuma baya ga haka wa mauhibatun kuma kyauta ce daga Allah wa karamatun kuma karamci ne Allah yayi da ya baka da akwai wanda watakila ya fi ka arziki ya riga ki yin ta riga ki yin aure kuma lafiyayye mace ce ita ma ba ta da wani larura tana da arzikin da za ta kula da ƴaƴan amma an yi aure shekara da shekaru Allah bai bada haihuwan ba wata kuma ana ta haihuwan suna ta rasuwa suna yin wabi ke kuma Allah ya baki ba tare da kin mishi rawa ko kin mishi wani banbadanci ba kamar da Malam Yusuf ya ambata wata ma bata taba yin addu'a ta musamman tace rabbi habli min as-salihina kawai ta ganta dai da ƴaƴa ne jidin ta yaye wani kuma kawai ta ƙara conceiving wani ta ƙara haifewa haka sibil sibil abin ta lahiya lau to wannan ƴaƴa da kike gani karama ce daga Allah dan babu yadda za a yi mutun ya iya samun su ta wata hanya ta dabarar sa sai yadda Allah ya tsara din bai haƙi yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada cikin suratul nahl Allah ya ce haƙiƙa Allah ya sanya muku mata daga jinsin ku na dan adam sannan bayan kun yi aure Allah ya samu muku da ƴaƴa Allah kuma ya samu muku da jikoki da haka da matan da kuka aura da ƴaƴan da kuka haifa da jikokin da ƴaƴan ku suke haifa duka ni'ima ce daga Allah ni'ima ce ta fuskar cewa wannan shi zai wanzar da zuriyar mutum su za a kalla a ce ga ƴaƴan wani ko ga ƴaƴan wacce ga jikokin wacce ga jikokin wani da su za a dinga zuriyar ku za ta wanzu wanda duk bai haihu ba to akwai barazanan zuriyar shi za ta ƙare wannan ni'ima ce sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa a wani a cikin suratul shura yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha Allah yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so ya bada kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya so wanda kuma Allah ya so shi da gadar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa sai ya hada mishi yana da maza yana da mata Allah ya mishi mix wanda kuma Allah ya so ya jarabce shi to sai ya bar shi babu ƴaƴa shi ma bai haƙi yake cewa fa kullu man wulida lahu min almuslimina waladun dhakarun aw untha fa alayhi an yahmuda Allah jalla thana'u duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa maza ne ko mata namiji ne kadai ko mace kadai ko an hada mishi duka biyu yace to wajibi ne ya gode wa Allah abun godiya ne a ce alhamdulillahi allazi wahabani dhurriyatan tayyiba dole a gode wa Allah domin ba iyawarka ne ko dabaraka bane yace dole mutum ya gode wa Allah domin Allah madaukakin sarki ya fitar daga jikinsa daga jikin nasabarsa abinda za a dinga kiran shi da sunansa abinda kuma zai zama dangantakarsa sannan ya ƙara yawan musulmi masu bauta Allah ya ƙara yawan masu tauhidi ya ƙara yawan mutanen da za su yi wa Allah biyayya ya kuma ƙara yawan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yanzu yana da gudumowa wajen ci gaba da hauhawar adadin musulmi gudumowa wajen ci gaba da hauhawar adadin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to wannan abin lura ne kwarai da gaske yadda Baihaqi ya fara wannan zance nashi kenan da wannan introduction to nayi itemizing wasu ababen lura kamar guda goma da nake so na ambata mana wanda ya kamata a lura da su tun wajen yaya za a gina mahalli inda za a haifi yara yadda za a samar da su ainihin wato a samarwa mai tarbiyya yadda za su zama abin alfahari tun ga iyayensu da al'ummarsu da danginsu da kuma dukkanin musulmi domin kamar yadda ƴaƴa suke abin alfahari ƴaƴa nagari suke abin alfahari haka kuma ƴaƴa marasa kirki suke zama matsala ga dukkanin al'umma yanzu duk rigingimu da fitintunu da bala'in da ake fama da shi a ƙasar nan ai wasu ƴaƴa ne marasa kirki suke fama suka kawo shi yanzu ƴan kidnappers na ai su ma ƴaƴa ne haifar su aka yi duk rashin mutunci nan da suke ƴan sara suka da ƴan kalare da ƴan me ake ce musu ƴaƴan mage duk gasu nan dai suna iri daban-daban wanda suka fitini mutane a cikin garuruwa da alƙaryu duk garin da ka je a arewacin Najeriya zaka samu akwai gungun matasa marasa jin magana duka ƴaƴa ne sun zama makowa fitina da iyayensu da ƴan uwansu da mutanen anguwa kowa baya jin daɗinsu zaka samu maza, zaka samu mata. Kai hatta waɗannan shugabannin da suke zalunci su ma ƴaƴa ne ai. Su ma duka babu wanda a ce daga sama ya fado. Saboda haka ƴaƴa na gari da suke zama alkhairi, haka kuma ƴaƴa na banza suke zama fitina a cikin al'umma. Ko su zama ƴan daba, ko su zama ƴan shaye-shaye, ko su zama marasa kunya, ko su zama shugabanni azzalimai, ko su zama maciya amana a aikin gwamnati, ko su zama jahilai masu rikita ƙasa, duk ga su nan dai. Dukansu ƴaƴa ne da iyayensu haifarsu aka yi, aka samu matsala suka zama yadda suke. So da haka ƴaƴa na gari alkhairi ne. Mataki na farko na samar da ƴaƴa na gari yana farawa ne daga zaɓen abokin rayuwa ko abokiyar rayuwa. Ga namiji, zaɓen mace ta gari. Ga ta mace, zaɓin namiji na gari. Idan ba a samu iyaye na gari ba, to haifar da ƴaƴa na gari sai dai in Allah ya ƙaddara kawai. Allah in ya ga dama cikin ƙaddararsa, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yana iya fitar da rayayye daga matacce, ko ya fitar da matacce daga rayayye. Amma dai a al'adance an fi sa ran cewa wato a sami shajaratun tayyibatan, bishiya mai kyau ita ma ta fitar da ‘ya’yan itace masu kyau. Tu'ti ukulaha kulla hinin, ko mummunan shajaratun khabithatin ita kuma za ta fitar da mummuna ita ma. An fi tunanin haka, an fi tunanin haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu a cikin hadisin da na san kowa ya san shi, hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, hadisin tunkahul mar'atu li arba'in. Ana auren mace ne dan ɗayan abu guda hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa yace, ka zaɓi mai addini zaka ci riba. Ta ɓangaren maza kuma a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan namiji ya zo neman diyarku, kuka bincika, kuka yadda da addininsa, kuka yadda da ɗabi'unsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, to ku ba shi aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, in ba ku yi haka ba, illa taf'alu, in kun ki haka, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Za a samu jarabawa da ɓarna mai yawa a bayan ƙasa, kamar yadda yanzu muke gani. Saboda an ƙi bin wannan shawara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan aka zo neman aure, to galibi wannan ba shi ne abin bincika ba. Dinahu wa khuluquhu, ba wanda ya damu. Abinda ake tambaya kawai, waye uban shi, suwaye danginsa, menene net income ɗinsa, a ina ya karatu, suwaye suka zo neman auren, da wani irin motoci suka zo, wani irin sutura ne a jikinsu, daga wani gari suke, ko daga wace anguwa suke. Wato wasu material abin nan ake dubawa, apparatus, wasu ayyuka, wasu abubuwa da suka shafi duniya kawai ake dubawa. Ɗan gida kaza ne, a to ai shi kenan, ta yi iyayen na kirki ne, shi ba na kirki ba. Sai an je an haɗa yarinya da miji, sai a je a tarar ɗan shaye-shaye, iyayen kuma ana ganin mutuncinsu. Ko a je a tarar ma bin maza yake, ko ɗan club ne, bai dawowa gida sai ƙarfe huɗu na dare, an gama cinye daren, sannan zai dawo, bai sallah asubahi ba, ya kwanta bacci, ba zai farka ba sai azhar. In ta yi magana ya zazzage ta, ko ya lakaɗa mata duka. Yarinya da mutunci da darajarta. Ko kuma mutum sai an zo an yi irin wannan auren da ake irin na birni, auren arranged marriage, haɗi ne dama. Ina da ƙanwa, ke ma kina da ƙani, to mu haɗa su mana kawai, tunda mu ƙawaye ne. Ko yata ta haihu, ita ta yi karatu, ta gama karatu a Ingila, ni ma ke kuma yake, ke ma wanke na da ƴa, yana da ɗa, ya yi karatu a Toki, ai dukan suna nan a nan Abuja, a to bari kawai mu haɗa su. Shikenan a zo a haɗa. Sai an haɗa, ya tara ashe yarinya ƴan maye ce, tana shaye-shaye can inda ta je Ingila, nan ta koyi shaye-shaye, ba a yi mata tarbiyya ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, za a samu ɓarna mai yawa, ita ce wadda muke gani. Man tardawna dinahu wa khuluquhu, ba shi ne damuwa mu ba. shi kuma namiji shi ma in yaje neman mace shi ma ba wai addinin ta ne ya damu da ba damuwar shi addinin ta ba kuje abin da annabi yake fadhfar bi zati dini ma abociya addini Allah ya ji kan mala albani namu na zaria in yana karanta da wannan hadisi yana yin wani ta'liki da ni kaina bana gane ta'liki ce in an ce zati dini ba fa ana nufin wai alaran ne ya wada ta da alqur'ani kadai ba ko da ta iya larabci ko da ta yi musabaka ko ta yi haya islam ba a'a wata ma ba ta fi izu biyu ba ba a ce zatul ilmi ba zatul dini aka ce ya zama tana da kula da addininta tana da kyakkyawan mu'amala na addini tana da sutura mai kyau tana tsayi da sallah tana biyayya ga iyayenta ta san mutuncin daga mare ita khalas ba dole ita da zurfin ilimi ba saboda akwai mutane da suka auri mata on the basis that cewa matan nan wasu ma wallahi sun je musabaka ta duniya mu mun san su wasu ma ɗalibanmu ne wata ta ci musabaka a jiha ta ci a tarayya ta je an biya mata aikin haji ta yi musabaka a Dubai ta yi a ina ne in dai Qur'ani ne yadda ka san ana zubar da ruwa amma abinda take na rashin mutunci kare ba zai ci ba saboda haka ba wannan ne ma'auni ba ma'auni shine ya zama tana da kula da addini babu shakka an fi sa ran kula da addini a gun wanda ya yi ilimi ana sa ran haka to amma a tabbatar da cewa addinin take da shi tukunna wannan shine mataki na farko ya zama na cewa an yi kyakkyawan zaɓi wajen ƴaƴa idan za a aurar da su in kina da ƴa za ki aurar da ita to a zaɓa mata miji wanda yake mutumin kirki kuma gane mutumin kirki abu ne mai sauƙi musamman a wannan zamanin a wannan zamanin ko handle din mutum aka duba na Facebook za a iya gane mutumin kirki ne ko mutumin banzari ne yake posting ya ba ku handle din shi na Instagram da handle din shi na Facebook a duba a tambaya su waye abokan shi wace irin mu'amala yake yana yake sana'a yana yake aiki ina ne masallacin da yake yin sallah za a zo ana irin wannan rikicin aka tambaya aka ce to wai ku da man ba ku san shi ba su ce wallahi dama Allah gafarta malam wallahi hajji ya wance ka san suna mutunci da sa'abban wance shine kawai suka kawo mana shi suka ce gashi dan su wani ma fa iyayen sun san bai da kirki fa amma za a ce wai an aure mishi da yarinya mutum ya kirki za ta gyara shi me kwanta gyara shi sai je sai ya gyare ta shi kuma saboda kai idan kun san dan ku bai da kirki kawai a je a yi ta mai addu'a ko a kai shi rehab inda za a gyara shi amma ka ada shi da yarinya mutum ya kirki akwai wani hadisi ma da Aisha ta ruwaito har ila yau daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Ibnu Majah da littafin Sunan na Imam Ad-Darqutni da littafin Hakim da Nasa'i a cikin Al-Kubra Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa takhayyaru li nutfatikum ko li nutfikum wankihul akfa wanki wa ankihu ilaihim yace ku zabarwa inda za ku zuba maniyin ku inda za ku saka nasabar ku ku zaba ina ne ya kamata ku aura daga zababbun mutane kuma ku aura musu ma'ana kamar yadda idan mutum zai gida ai dole ya tunanin ina ne location din da zai sai gidan shi ina ne zai gina gidansa ina ne ya dace da inda zai rayu babu yadda za a ce mutum yana rayuwa a nan Abuja kawai ya ce bari ya je ya gida a wani gari can daban alalin bai da abin yi a garin ko ya gina gida a wata anguwa da ba shi da maslaha a wajen ko ya gina zai kasa zama a wajen to haka aure yake mutane su dinga sanin ina za su yi aure ina za su aurar wannan shine abu na farko abu na biyu shine idan aka haifi yaro akwai abubuwan da ake so a yi mishi daga ciki akwai zaɓa musu kyakkyawan suna ana so a zaɓa ma yaro suna na gari saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewa ku zaɓa ma ‘ya’yanku sunaye masu kyakkyawan ma’ana ya ce innakum satunaduna yawmal qiyamati bi asma’ikum wa asma’i aba’ikum ranar alƙiyama kowa in an tashi kiran shi yawma na da kullu unasin bi imamihim za a kira mutane ne da sunansu na yanka sunan da aka yanka musu rago da shi saboda haka a dinga sa mu yara suna mai kyau suna mai kyau kuma shine suna wanda yake ko dai ya zama suna wanda za a ce Abdullah ko Abdulrahman wannan suna daga cikin sunaye mafi yake soyuwa a wurin Allah ko suna wanda yake da ma'ana kyakkyawa wanda take nuna himma take nuna kwazo kaman Harith da Hammam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma suna wanda yake da tarihi mai kyau sunan wani annabi kaman sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa annabi Isa wannan duk sunaye ne masu tarihi mai kyau ko sunan wasu mutane na kirki Maryam Khadija Fatima Hafsa Ruqayya Ummu Salama duk waɗannan sunaye ne masu tarihi mai kyau ko kuma sunan wasu cikin dangi wanda ake ganin za a girmama su yana abin da ake cewa takwara duk wannan babu laifi amma a dinga zo ana lalubun sunaye a cikin fina-finai yanzu haka yake cikin series na ƴan Turkish da series na ƴan Korea a cikin ake samun suna wai sai an makala ma yaro kuma sai a fara tambaya Allah gafarta malam a aika wa malamin islamiya Allah gafarta malam dan Allah me ya ma'anar wannan sunan ta ya malam zai sani shi ma bai ma taɓa ganin fim ɗin ba mahala ko sunan mahala da wani yare ne can daban da girka ne ko da latin ma ba a ma sani wannan yana daga cikin aibi hala kuma sunan ma wani gunki ne sunan wata fasika ne hala ba a sani ba Allah ya kyauta sannan ana sa suna ko ayi aski a yanka aƙiƙa da sauran ayyukan da ake ma yara a ranar 7 ga wata wanda ba za mu yi dabdala a kansu ba aƙiƙa shine rago da ake yanka ma yaro da ranar 7 ana so idan namiji ne a yanka rago guda 2 idan mace ce a yanka 1 haka yazo a cikin sunna idan bai samu ba ana iya a yanka 1 ko kuma ma a bari sai ran da aka samu ana iya yankawa a mako 1 ko mako 2 in ba a samu ba mako na 3 to daga ranar 21 bayan haihuwa in ba a samu ba to duk ran da aka samu za a iya yankawa hatta ko da yaro ya girma zai iya yankawa kan shi rago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa bayan ya zama manzo ya sake yi wa kanshi aqiqa yana cikin muwadda saboda haka babu laifi mutum idan ya wayi gari ya san cewa san da yake yaro ba a yanka mai ragon suna ba kamar watakila musulunta ya yi da can iyayen shi ba musulmai ba ne ko kuma iyayen shi lokacin da yake yaro ba su da wadata da za su yanka mai ragon suna zai iya siyan rago da girmansa rago guda 2 ko guda 1 a yanka a yi rarraba naman kyauta da sadaka wasu malamai suna cewa bai halasta ya ci wallahu alam ban sani ba abu na uku shine yi ma yara tarbiyya ta imani dasa musu kyakkyawan addini a cikin zukatansu dasa musu tauhidi su san Allah ɗaya ne da zaran yaro ya fara koyan magana to duk abin da za a yi a dinga alakanta mai da ubangijinsa a dinga tuna mai cewa yana da mahalicci a dinga nuna mai ya dinga jin tsoron Allah a dasa mai tsoron Allah ka a dasa mai tsoron dan adam dan uwansa in zai yi ƙarya a ce mashi ƙarya ba kyau saboda Allah ya hana tun bai san meye ake nufi da Allah ba har zai gane in yaro ne mai wayo ya ce mama waye Allah sai Allah shine mahaliccinka mahaliccina da yake sama yana kallon duk abin da muke za ku yi mamakin yadda irin wannan abin yake shiga kwakwalen yara ƙanana musamman tun da zuciyarsu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kwakwalwa ce take wankakkiya kullu mauludin yuladu ala alfitra to wannan fitrar lafiyayyen zuciyar nan kafin wani abu ya shige ta kafin kallon cartoon da wannan waƙe-waƙen na nursery su shiga sai a dasa mai san Allah imani da Allah na ɗaya kenan na biyu a dasa musu alfada'il kyawawan halaye a koya musu gaida manya tausayi san ƴan uwansu girmama iyaye kyauta da sadaka duka wannan koya ma yara aiki da gaske ne idan yaro ya taso a gidansu ya ga ana halayen kirki yana koya kamar yadda in ya ga gidansu ana kasuwa zai koyi kasuwa in ya ga gidansu ana boko zai koyi boko in ya ga gidansu ƴan kallon ƙwallo ne shi ma zai koyi kallon ƙwallo kullum maman shi da baban shi suna ta musu akan Barcelona da Real Madrid shi ma sai kawai ya zama ɗan Barcelona shi ma idan kuma ya ga ana shan taba zai sha in an yadda filta zai ɗauka ya sha duk abin da yaro ya ga ana yi shi yake koya to idan ya ga ana aikin kirki kamar yadda da can muna yara ko masallacin juma'a aka zo ko wani taro sai kaga iyaye sai su ciru kudi sai su ba yayan su ce je kai sadaka naira 5 10 kwandala yaro ya saba da kanshi yana yin sadaka ya saba da kanshi yana yin kyauta sai kiga ya saba da wannan abin koyaye na san wata mata da take babban mace ce yanzu babu yadda za a yi ta je wani gida da sunan za ta je suna ko barkan haihuwa ko bikin aure ba ta iya zuwa haka nan ba ta kai komai ba ko mun kankanta ba sai ta kai shi wato ko da a ce za ta sai fambas ne kwaya biyu ta sa a leda za ta kai sai aka tambaye ta aka ce wai me yasa kike yin haka ne ki kin san wasu za su je biki kawai su ne su zuba anko kawai su je su kwashi shinkafa kawai shi ke in za a yi rawa ne a yi rawa shi ke nan a ɗau hotuna su dawo haka za su je ziƙau da baƙin ido su je su dawo ba su san su yi kyauta ko gudunmuwa ba akwai irin waɗannan masu na hana ɗin na hana sarki ruwa sai ta bambanta ita da sauran mutane har sai aka tambaye ta ta ce wallahi tun suna yara babu su ta koya musu wannan abin ko in za a je irin alibudi na yara ko wani ɗan gayyata haka ko menene inda aka gayyace su aka ce su zo za a yi wani taro sai ta ba su wani abu ta ce in kun je ku bayar gudunmuwa ba a zuwa biki haka to sai ya shiga cikin tunanin su cewa kamar wani haramun ne a je biki ba a yi gudunmuwa ba kamar haramun ne ko mutuwa aka yi za ta je gidan mutuwa sai ta yi ta ba da kuɗi haka asibiti duk inda ta je ya ta riga ta saba ko tana da shi kuma ta ce za ta nema abin da ke so mu gane kawai shi ne yadda in muna aikin alkhairi muna sa yaranmu suna yi za su koyi aikin alkhairi idan yaranki suka saba kullum idan gari ya waye za su ga kin zauna kina tilawa alqur'ani kin bude qur'ani kina rufewa insha Allah za su zo su bude su ma idan ko suka ga cewa da an yi sallar asuba remote kike dubawa kawai ki danna da yake cewa nan tashar ne Netflix da yake ce mata kome tashar nan ta fina kai to za su san lamba nawa ce ita kyas su ma za su danna duk abin da muke shi suke koya daga nan kuma sai koya musu ilmomin addini koya musu karatun alqur'ani koya musu zikirori koya musu fiqhu wato abin da ya shafi alula da tsarki da sauransu da sallah da sauran ibadoji to wannan abubuwan shine fa malamai na islamiyyu da makarantu suka dauke mana su suke yin duka wannan mu ko mu ba su abin da muka yi jinga da su to abin takeici shine wannan din da suke mun ki ba su goyen baya ba ma ba su goyen baya akan abin da su koya ma yaran mu ba su da yancin su hukunta yaran in suka hukunta yara to kafin ma iyayen su tauhidi masa shine zai fara masifa tukunna hankalin shi ya tashi shi za ku bata mana business iyaye kuma wani ma in ya tashi zuwa to da dan sanda zai zo ko da lawyer na human rights ko kuma idan wawa ne ya zo ya shigo makaranta ya ta zage-zage kamar dan tasha irin wannan na san kun sha jin labarin wannan wata mahala ta taba yin haka ma ita ma yanzu yadda iyaye suke son ƴaƴa kamar sa bauta wa ƴaƴar yadda annabi yake cewa anta lidal amatu rabbataha bisa fassara da ake ganin cewa ma'ana haka shine iyaye su koma ba sa iya hukunta ƴaƴansu yayin da mu kuma da muke cewa mu iyaye ne yanzu sai da iyayenmu suka hukunta mu sannan muka zama yadda muke kuma har yanzu in suna raye suna hukunta mu har yanzu da girmanki da iyalanki kina da ƴaƴa babanki ko uncle ɗinki ko mahaifiyarki daga garinku za ta iya bugo waya ta sissille ki ta ji labarin ki abin da ba daidai ba ne kuma dole ki bi amma ke ƴaƴanki yan shekara 8 10 11 12 ba ba ki iya ce musu bari duk abin da suke za a ce a bar su ai yana ne to shine kamar yadda Hausawa suke faɗa kamar yadda Malam ya faɗa ko dai mu sa su kuka ko kuma nan gaba mai kuka wannan shine kaida yaro ko ka sa shi kuka yanzu ya bari ko kuma nan gaba mu yi kuka da su sannan kuma su zo mu da su muna suna la'antar mu muna la'antar su akwai yaran da zaka ga sun wayi gari bayan sun girma sun yi shekaru sun gane cewa ashe iyayensu sun cutar da su ne da basu musu tarbiyya mai kyau ba za su dinga faɗan munanan maganganu akan iyayen kamar yadda mu kuma yanzu muke faɗin maganganu na alkhairi, muna cewa Allah ka ji kan iyayenmu sun mana tarbiyya, amma za mu iya tuna irin wahalar da muka sha a hannunsu? Za a buge ka, za a yi kyare ki, za a yi miki horo. Idan malamin makarantar allo ko islamiyya ko boko ya buge ki, in kika dawo gida a ce ya kyauta, wani ma sai an je an mishi godiya. Idan jini ya zuba a ce ba komai, wannan wurin ba zai cuta ba, haka ake cewa. Mu kuma yanzu da an taɓa mana yara fi mun zari hijabi, mun hau mota, mun buga mai gida waya, baban Samira kana ina? To ni ga na a hanyar makaranta, mu haɗu a can. Shi ma ya baro office, za ku je ku raba hali. To yaushe yara za su zama mutanen kirki kenan jama'a? Tsakani da Allah sai mun gyara wannan al'ada. Malamai ɗin nan da suke koya ma ƴaƴanmu karatu, aikin da ya kamata mu yi ne suke yi, suke wakiltar mu, kuma dole mu darajta su, mu ba su kimarsu. Ba wai ina cewa su kuma su zama irin azzaluman malaman nan marasa imani, ba haka nake nufi. Tabbas akwai malamai, musamman na makarantu irin na addini, waɗanda ba su da tausayi, za su ta dukan yara bisa rashin cancanta. To wannan ma ba daidai ba ne. Amma dai horo da ya kama a ma yaro idan ya yi laifi, ko yarinya in ta ki kawo hadda, ko irin yadda aka ba mu labari jiya, yarinya a makaranta ana biya mata hadda tana kallon wayarta, to wannan ya kamata jikinta ya gaya mata, bai kamata ya kyale ta. Ya kamata ta gane cewa ta yi kuskure, kuma a bata punishment ko a bata suspension, ko a ce sai ta zo da iyayenta an yi magana da su, su ji abin da take yi. Amma duk da haka a wannan abin da ta yi, sai dai malamin kawai ya yi kwafa, ya ce to Allah ya kyauta, ya yi iya da ita. Ko wayar ya kwace, za a zo a ce malam ba ta kayata wayarta, abin nan ce me ake ce mata, wanda ake ninka waɗannan fold ake ce mata, ko haka ake ce mata, ko wata ta da fara mutum ya samu miliyan ɗaya, sai a ce ya zama mai duniya, ya samu arziki, ya samu jari. Wa amma yanzu sai a sa miliyan da rabi, wai sai a sai waya. Kai jama'a, ana tafakiya a birni kaji. Waya wadda za a riƙe a hannu, wadda ta iya faɗuwa, ko wani ɗan iska ya fizge ta ya gudu da ita. Abinda da ya ishi mutum ya jari ya kasuwa, shi kenan ya ɗaga, yanzu waya ce kawai, kuma duk wata uku sai an canza. To wallahi sai mun daina wannan abin jama'a. Sannan girmama manya, wajibi ne mu koya ma yaranmu su girmama manya. In an yi baki su gaishe su. Da mu muna ƴan yara, in an yi baki kai saka shiga falo inda ake magana da baki, ai baka isa ba. Dole sai dai in ka zo wucewa ma, dole sai dai ka cire takalminka ka gaishe su. Ko kuma a ce ana magana da babba, kawai ka sa baki, ai kafin ka rufe bakin za a bangara bakin, sai dai ya je. Amma yanzu ki ga kawai wai mutane sun yi baki, suna magana da su, yaransu suna sa baki, ka yaran ma sai ƙaryata su ma, ce mom ba haka bane fa, ba haka bane mom, a gaban baki. What an embarrassment! Da an ga haka, an san cewa ba ma yaranmu tarbiyya. Da halayen kirki wajibi ne mu koya musu girmama manya, gaskiya, riƙon amana, tausayi, ordinary gaisuwa. Za ki kwana gida ɗaya da ‘ya’yanki, ba su san su gaishe ki su ce mama ina kwana, ba su san su gaishe da maƙwabta ko mates da ake rayuwa da su a cikin compound, balantana kuma abin banza su masu aiki ɗin nan, kuma masu kai su makaranta a mota, waɗanda na yi su da man ba ma mutane ba ne. Yaushe za su gaishe su tsaki kawai, za su yi musu, ma ba su buɗe musu ƙofar mota san da ya kamata su buɗe musu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin cewa a koya ma yara sallah tun suna shekaru bakwai, kamar yadda aka san hadisin, in sun kai goma in ba su yi ba a dake su. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Sunan Abi Dawud daga Amr ɗan Shu'aibu an Abi an Jaddi. Saboda ba da muhimmanci da ake yi wajen karantarwa, Sufyan al-Thawri yake cewa ya dace ga mutum ya tirsasa wa ɗan shi, dole sai ya yi karatu. Wato yara kada su ce, kada a bar su sai abin da suke so za su yi. Malami ya zo zai karantar da su, a ce to gafarta malam yau, sai dai ka yi haƙuri, wallahi yaran nan suna ta yin wani game ne ba su gama ba. Ko kuma kawai yana zaune ya ga an fito da su, za a hau mota, sai wallahi yau wani shafin za mu je a faɗi suna wani kanti na yangayu, ko za a je wani wajen wasa ne ma, ko kawai za su je gaida wata ƙawan mamansu a asibiti. Shi kenan an kashe karatun. Dama shi kanshi ɗabi'ar a ce kowane gida da malaminsu, ko malamin nan ya zama ɗaya daga cikin domestic staff, an ba shi ɗaki a boys quarters, yadda aka ba direba, yadda aka ba chef, yadda aka ba wani, shi ma an ba shi ɗaki, ya kwaso kayan shi daga can Zaria ko Kano ko Borno. Bawan Allah ya gama da Alkur'ani ya rasa abin da zai yi, ya kwaso kayan shi ya zo nan. Ko yana da wata ƴan matar shi kwaya ɗaya, kullum sai dai su yi ta waya cikin dare, nan kuma yana cikin takaici. Za zai a ba shi abinci, kuma ya kwana a gidan ƴan gayu, kuma ga data nan tun da an saka me ake ce mishi, Sky ake ce mishi ko? Wannan abin data ɗin na gida duka. Amma fa babu mutuntawa. To wannan shi kanshi wannan tunanin dama zaman ƙarya ne. Zaman ƙarya ne. Tunanin a ce wai kowane gida da malaminsa na Islamiya, wallahi zaman ƙarya ne. Mu ga kanmu gaskiya. Yaran ana so su koyi yadda aka tara su a makarantar boko. Me yasa ba a ɗauki malamin makarantar boko a ce ya koya musu a gida ba? Ai za a iya samu wani a can Kano ɗin ko Zaria da ya yi B.Ed a primary education ko integrated science ko English. Shi ma a kawo shi gida a ajiye shi mana a ce ya koya musu boko, wanda gaske ne. A ce ba a so su je makarantar su sha wahala. Amma makarantar boko ne za a jura duk wata wahala a kai su. Amma an ɗauko wani alarama a ajiye shi mai koya musu Qur'ani. Ai ta mai wulaƙanci. Wani ma a mai da shi mai buɗe gate da Qur'anin shi a ka. Duk gidan ba mai tilawa izu biyar, shi kuma da Qur'anin shi 60 an wulaƙanta shi. To wannan dama ƙarya ne, zaman ƙarya ne. Kamar yadda na faɗi a jiya, wajibi ne idan al'umma tana so ta tsira, mu buɗe makarantu ko ina makarantu su yawaita. Kala daban-daban, na mata, na yara, na 'yan mata, na kowa da kowa, na weekend, na dare, na asuba. Tunda an ce mun riga mun gama sayar da lokacinmu na rana, ba yadda muka iya. Daga 8 zuwa 4 duk mun sayar da shigo. To mu yi kokari bayan asuba a ce akwai Islamiya. Bayan isha ko magariba da isha akwai wata, weekend akwai hadda. Yadda wannan alkhairin na Qur'ani da karatun musulunci zai shiga cikin zakatun yaranmu. Kuma mu ba malaman mutuntawa da girmamawa da su koya musu karatu. Na san yaran da aka kai shi hadda wata makaranta ta bodin ta hadda, ya gudo ya dawo. Baban shi attajiri ne, irin attajiran kudin nan. Baban da ya zo ya gani ya ce ina wani, wallahi baka isa ba. Ya ce wallahi in dai ba za ka yi hadda nan ba, ya ce wallahi sai dai ka mutu. Ya ce in ka gana bakka, ya ce wallahi sai dai in ka haɗi wani abu ne ka mutu, kawai shikenan. Yadda ka haƙura rayuwa, imam haƙura da kai, ya ce amma wallahi in dai kana da rai, ina da rai, ya ce wallahi sai ka yi hadda nan. Ya dauke shi mai da shi a ranar, uwar tana ta kuka, ya ce wallahi sai ya koma. Yanzu da nake miki magana, wannan yaran alaramma ne daga cikin masu jan baki a wani majalisin tafsiri, wanda iyayen suna alfahari da shi. Amma in kin san irin ƙin jin da ya yi, da irin yadda uwa ta nemi a yi jin rigimar duniyar nan, aka yi ta ƙyale mata ɗanta na fari daga haihuwa, bata ma ji daɗin shi ba, an ɗauke shi an kai shi makaranta, wannan zalunci ne, ta gaya wa wani, ta kai ƙara gun wani. Baban ya ce wallahi ba wanda ya isa. Surukan suke magana, ya ce babu ruwan kuɗana ne, ni nake da izini da shi, ni kuma na ce sai ya yi alƙur'anin nan, in dai baya so to ya sha guba kawai ya mutu tafi lahira. To kuma yana son duniya, ba zai sha guba ya mutu. Amma yanzu ya zama mishi alkhairi. Yanzu ko kuma ko ina tana nuna shi ga ɗanta malami. So da haka yara in ana so su yi ilimi, jama'a sai an kau da kai akan wannan makauniyar soyayya da ake musu. Sai an kau da kai. Da haka mu rage wannan ji da yara da muke a cikin zukatanmu, kamar ƙwai a baka ko kamar zinariya, ana nan da su. Sannan daga cikin abin da ke taimakawa wajen tarbiyyar yara, akwai taimaka musu wajen abin alkhairi da suke. Yaro in ya taso yana da wani hali na kirki, to za a dinga taimaka mai ne a raini wannan halin. Akwai yaron da zaki gan shi ya taso yana da kawaici, ko yana da haƙuri, ko yana da son karatu, ko yana da son sana'a, to sai a taya shi a kai. Kada a yi discouraging ɗinsa. Yara tun suna ƙanana sukan bayyana ɗabi'arsu ta bambanta. Akwai malamai da yawa a tarihi da yanzu malamai ne duniya take cin amfaninsu, da haka aka samar da su. Al-Imam An-Nawawi, wannan mai Riyadus Salihin, mai littafin Arba'una Haditha, baban shi ɗan kasuwa ne a garinsu. Baban shi yana sa shi yana jiran shago. In ya zauna a shago, maimakon ya dinga sauraron kwastomomi, sai ya zo da littafin shi kawai ya buɗe ya ta karantawa. A zo za a sai kaya hankalin shi bai kan waje yadda kika san dai irin yanda muke taba waya din nan yanzu ai ta taba waya har hankalinka ya bar jikinka to sai wani mutum yazo sayayya yana ta ma yaro magana yaro bai kula shi ne leka sai ga yaro karatu yake sai ya ce ina baban yaron nan sai baban babban dan kasuwa ne yana ce yana zazzagayawa sauran shaguna yana raba kaya sai yace to ina son ganin baban yaron nan aka je aka kira baban sai yace wannan yaron ba shi da rabuwa kasuwa wannan yaron raban shi yana karatu ne ka hakura da shi ka kai shi makaranta ina maka albishir cewa zai zama malamin da duk duniya sai an ji labarin shi baban yace to shikenan in ya ce kasuwa in ya ce bai san makaranta bai san kasuwa shikenan a kai shi makaranta sai aka dauko shi daga ƙauyen su mai suna Nawa ƙauye ne haka wajen garin Dimashka aka kawo shi makaranta duk wata baban zai aika mai da wani dan abin da zai rayu a kai irin yadda ake ba yaro pocket money wannan abin nawa ya dinga yi har ya shekara 32 ko da 3 a duniya sai ya kamu da rashin lafiya sai ya kamu da rashin lafiya sai aka ce ya kamata ya je gida ya jinya yana zuwa gida jinya ya rasu shekarar shi kwata-kwata 34 amma jiba irin ilimin da ya bari a ina ne ba a karanta riyadus salihin a ina ne ba a karanta arba'una hadith kai ana ganin ma cewa a duniyar musulunci qur'ani shi kadai ne littafin da yake wannan littafin shahara duk inda ka je an san riyadus salihina an san arba'una hadith kamar yadda aka san qur'ani to haka muhammad ibnu ali ash-shaukani shi ma baban shi attajiri amma sai ya taso da san karatu sai baban ya ce to tunda karatu kake so kai ka fita a kasuwa ka je makaranta baban ya ware wasu kuɗi masu yawa ya ce ma ƴan uwan wannan kuɗin na ware su ne don ai training wannan ɗan uwan naku ya zama malami ko na mutu ba sa cikin gado shaukani bai taɓa yin kasuwa ko rana ɗaya ba abinda baban shi ya ban mishi ɗin nan shi ya rayu ta ci har ya zama malami har ya mutu amma mu yanzu idan muka ga wani yaro a cikin ƴaƴanmu ya taso yana da basira yana san hadda alqur'ani sai ya ce a medicine zai medicine kawai medicine kawai za a mai da shi wanzani likita ai wanzani ne na bature kuma ƙwaƙwalwa wadda take kawo wuta da kyau wallahi in aka kai ta asibiti an yi asarar ta ina faɗan wannan kullum ina da ƴan uwa likitoci da abokai ina faɗa cewa ni a gani na asara ne dan an ga mutum mai basira kai a ce ya tafi asibiti me yasa sai asibiti in ma boko zai karanta akwai ilimin da idan ya karanta su sai ya fi amfani wa al'umma fiye da kasancewar shi likita domin likita iya amfani shi kawai marasa lafiya iyakacin su ne amfanin shi amma wanda zai amfani duka duniya ya amfani duka ƙasa in ya karanta wani ilimi da ke da alaƙa da shugabanci tattalin arziki kasuwa noma kiwo abubuwan da suke buƙatar tunani wanda za a faɗaɗa shi tunda kuma likita ɗin nan kowa da zai iya cin 2.40 a university da iya likita average dan me yasa za a ce duk mai basira ya tafi likita ni a gani na wannan ba daidai bane sai a ce a ai yanzu har ma aka ce karatu to ba a nufin wai karatun addini da za ka je neman auren wata ƴa a ce to sharadi fa za ta yi karatu to kasancewa ba fa ana nufin wai sharadin haka za ta ci gaba zuwa islamiyya ba shi yake nufi shi wannan bai cikin lissafi in ka ga dama ta je in ba ga dama ba a ce to shikenan mijinki ne tunda baya so ki bari amma in ka ga an ce sharadi ba ta gama makaranta ba ana nufin wai tana 200 level ne a kaza university kuma ana so dole ka bata ta karasa akwai wanda zaka ga kafin ma a daura auren sai an je an yi allura cewa ba a so ma ta haihu sai ta gama auren kawai ya zama dai suri ne haka dai a ce dai tana da miji ita ma dai tana da dai miji dan kwaya ɗaya dai za ta saka aljihunta babu laifi so da haka sai mun kiyaye wannan mu koya ma yaranmu wato mu taya su akan abin da Allah ya gwada mana na basirarsu da wurwuri don ta amfane su turawa da yan china abin da suke yi kenan shi da suka wuce mu mu kuma za a ban mutum wani sai ya gama ma gararan bansa gaba ɗaya bai ma san me zai yi ba ran da ya siyo fam ɗin jam ma bai ma san me zai cika ba sai an ce mama me zan cika ce wallahi cika abin da ka ga dama duk abin da ka ga dama cika. Babu guidance. Sannan ana so ya zama cewa yara ana daidaita su wajen mu'amala. Kada wani yaro ya fahimci an fi son dan uwan shi ko ƴan uwan shi wajen kyauta da wajen mu'amala a daidaita yaya kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Nu'man dan Bashir shahararren hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama Nu'man ya ce mishi ya manzo Allah ka shaida ina da gona a wuri kaza na ba ɗana wani kyautatta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin kowa ne ka bada ƴaƴanka nawa ya ce ƴaƴana shida kowa a cikin su ka mishi irin wannan kyauta ya ce a Annabi ce to ba zan yi shaida akan zalunci ba saboda idan mutum yana yin haka zai hada ƴaƴan shi gaba kun ga shine abin da ya faru da Annabi Yusuf kamar da muka ambata ba wai dan babansa yayi kuskure ko kuma ya nuna wani abu ba dabi'ar so da ta bayyana cewa ya fi son Yusufa ita ta ja ma ƴan uwan suka mai abin da suka mishi to ana so mutum ya dinga ne da ƴaƴan shi wajen abin da zai yi musu kamar yadda ake so adalci tsakanin mata in kana da su fiye da ɗaya to haka ake so adalci tsakanin ƴaƴa wajen sutura wajen abinci da sauransu kamar nan Abuja da ake sai ma ƴaƴa mota don za a sai ma ƴaƴa mota kowa da ya isa hawa mota a gidan sai a sai mai ko kuma a sa wani sharadi a ce to sai wanda ya kai shekara kaza ko wanda ya achieving abu kaza a ilimi sannan za a sai mai mota dan naga a mafiyan gidajen Abuja din nan zaka ga kowa da motar shi duk kowace budurwa da kowane saurayi a gidan yana da motar shi kawai in ya tashi hawa zai yi fita abin shi to kai ya zama cewa motar nan da ake siya wani an sai mai wani kuma ba a sai mai ba kuma shi ma ya kai munzulin a sai mishi abu na gaba shine Malam Yusuf yayi magana akan shi taimaka ma yara wajen zaben miji na gari mazansu da matansu ba tare da tirsasa musu ba wata yarinya ta taba zuwa gurin Aisha radiyallahu anha ita ke hadisin yana da matsala a cikin isnadin sa amma dai malamai suna aiki da shi tazo take cewa babana ya aurar da ni ga dan kaninsa dan kawai ya nuna isassa saboda sun je neman ma dan kanin nasa aure sai aka hana su sai fushi yace to ni ma ina da ƴa budurwa a gidana ka zo kawai zan wanke ta in baka yaje ya ce mata nayi miki miji wane ne yace wane cousin dinki aka daura musu aure ba tare da an nemi yardar ta ba ta zo tana kuka ta gaya wa Aisha radiyallahu anha Aisha ta ce to samu wuri ki zauna idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ki gaya mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo aka gaya masa sai ya ce aje a kira baban nata aka kira babanta aka ce haka aka yace eh sai Annabi ya ce to idan ka ta yarda aure yayi idan bata yarda ba aure bai yi ba sai yarinya ta ce to tunda dai haka ne na ma yarda din kawai da ta ga an sa babanta a kwana sai ta ce ta yarda to da haka kar a tirsasa ma yara auren wanda ba sa so kamar yadda kada a basu su auri wanda bai dace ba tsakatsaki ne wataƙila in a nan birni ne aka tana samun yarinya ta auri wanda baya so ba ta so tunda ta waye tana da dabara ta iya turanci ta yi jami'a dama aure ba zai je koyina ba idan a nune can da muke karkara na san kun sha jin labarin kwanakin baya can an yi wani abu na jin ko a jigawa ne yarinya ce shekara 14 aka yi mata auren dole a satin mutane biyar ne suka bakunci lahira mijin ya gayyato abokan shi an zo gidan shi za a ci abincin rana ashe ta so fiya fiya na ga mu wataƙila kun ji labarin yarinya karama kawai ta sa musu fiya fiya ga baki daya kafin la'asar duk ba sa duniya ita kuma har yanzu tana kulla a gidan yari to yanzu Allah wace riba yanzu iyayenta suka ci sun rasa yarsu abu ya zama mummunan tarihi irin zama na ƙauye wataƙila ƙannanta ya sun rasa miji a kan wani sannan ga zunubi a wurin Allah to da haka kar a fara irin wannan mugun abu shi ya fi da can in aka yi ma auren dole abinda suke yi sai ta gure ta tafi karuwanci ta je ta shiga bariki ta dinga mai 'yan ƙoroso da 'yan ɗan buri ko ta je ta samu wani gidan abinci ta zama mai sai da abinci sai bayan shekaru in girma ya kama ta ta tuba ta dawo gida haka suke yi da duk in ka ji labarin wata karuwa da zaka ji an ce daga auren dole ne wata kuma ta hakura shikenan ai ta zama haka nan dai ba dadi da dadi ba dadi kuma kullun ta dinga ga mijin cewa ni fa bana son ka shi kuma lusari haka zai hakure zama da ita to ne yanzu ba sa yin wannan ne yanzu akwai human rights za ji a ga ma human rights a office din su wasu karambanu ne masu shiga fadan da ba ruwan su su zo su ce sun yi uwa sun yi makarbiya su dauko lawyer a je gurin alkali a ce ba a yadda ba sannan akwai hanyoyi da yara mata suke bi da yawa wanda za su yi miji wulakanci wanda sai ya gwammace kiɗa da karatu sannan ku kuma iyayen ta zama muku da mutunci kenan ta nuna cewa ba a isa da ita ba don haka tun farko a nemi consent ɗinsu yadda shari'a ta ce wani abu da nake so na ambata a nan wanda watakila za a ji ya saba wa al'ada shi ne mu abin da muka saba uba yana yi wa mace aure ne kawai namiji kuma a bar shi sai yadda hali ya yi wani za a bar shi ne sai ya yi girma sai ya kawo ƙarfi sai ya yi arziki sai yadda ya yi da kansa to a tafarkin magabata na ƙwarai ba haka ba ne yadda suke ma 'ya'yansu mata aure haka suke ma 'ya'yansu maza aure su Sayyidina Umar su Abubakar da sauransu suna yi ma 'ya'yansu maza aure da suka yi wa mata wato yadda ka shiga ka fita ka neman ma'aika da ta samu miji ka ce a kawo sadaki ka je kai mata kayan daki akai mata akai tabbatar ta je gidan mijinta lafiya lau to haka za ka shiga ka fita ka neman ɗanka na miji aure kamar yadda wani cikin magabata da ake ce mishi Sa'id ibn al-As sahabi ne yake cewa idza allamtu waladi wa zawwajtuhu wa ahjajtuhu faqad qadaytu haqqahu yace idan nayi madana aure na karantar da shi addini na kai shi makka yayin aikin haji yace to na gama da shi na gama biyan haƙƙin sa saura kuma ni ya biya bashin haƙƙi na dake kansa saboda kai da kuke diban yara din nan a tafi umara a tafi aikin haji to a daibe su kuma a musu aure tunda Allah ya bada wadata sai a musu aure a samu mishi mata domin aure yana maida mutum ya zama matured yana sa mutum yayi hankali yanzu shi ma mai gida ne yana da iyali shi ma yanzu dole ya dinga lissafin me zai kashe me zai bari me yasa kuka ga sana'ar mai aure sai ta bunƙasa sana'ar saurayi ta lalace saboda mai aure yana da lissafi kullum cewa akwai masu jiran shi wataƙila ma yanzu mata na da ciki wataƙila lokacin biyan haya ya kusa ya zagayo wataƙila an kusa biyan kuɗin school fees term ya ƙare wani bai da lafiya ana kai shi asibiti dole wannan lissafin ya zama yana cikin lissafin ka abinci omo sigari da sauransu saurayi ko yanzu yana da kuɗi kawai bindiga da su kawai zai ta yi ba abin da ya dame shi ya kashe nan ya kashe can ya shiga nan ya fita can saboda haka aure yana maida mutum ya zama matured ya zama yayi hankali ya kuma san ciwon kansa sannan kuma da wuri iyaye su ga jikokinsu su sa musu albarka saboda haka ana so a yi musu aure da wuri a yi musu aure don su zama mutane da wurwuri sannan kuma mu sani da cewa wajibi ne iyaye mu tashi haikan wajen ciyar da 'ya'yanmu da sauran bukatunsu ba daidai ba ne a haifi 'ya'ya a sake su a gari ba a kula da su wannan gara ma kan mutum ya haihu tun farko wanda duk zai haifi 'ya'ya ya kasa kula da su to ya jira abin da Allah zai mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ulu cikin hadisin Abu Dawud ya ishi mutum zunubi ya tozartar da waɗanda Allah ya ɗaura ɗawainiyar rayuwarsu a hannunsa 'ya'ya da iyali irin wannan abin da ake a garuruwanmu mutane su haifi 'ya'ya ko dai su kai su almajiranci wasu ko kuma su bar su almajirai na gida almajiranci na bara suna yawo a gari suna barace-barace cikin tsumma wasu ma ba a san inda suke kwana ba wannan tozarta 'ya'ya ne wannan kuma ba musulunci ba ne ba al'ada ba ce mai kyau a garuruwanmu na ƙasa Hausa akwai wannan al'ada ta yi yawa kuma ta yi muni a ƙauye da birni yara da ake wulaƙantawa ake barinsu haka a tozartar da su galibi su suke zama fitina a cikin al'umma su ne suke zama ƴan sara suka, su ne suke zama ƴan ta'adda, su ne suke zama marasa imani, su ne koda wani Allah ya sa ya samu kudi zai zama bai da kyakkyawan tunani game da al'umma saboda bai ga mutuncin da aka mishi. Wani yaron zaka tsaye da shi ka tambaye shi sunan shi bai iya fada ba, ina ne garin su bai sani ba, shekara 6-7 amma an taho an dauko shi an kawo shi gari wai ya zo ya nemi ma kanshi abinci, yaushe zai gane wani karatu? Wannan gaskiya saboda Allah gwamnati ce ya kamata ta dauki matakin gyara wannan abubuwa, babu shakka ba daidai bane. Sannan ana so a yawaita ma yara addu'a, wannan shine na ƙarshe, a yawaita yi musu addu'a. A cikin hadisin al-Imam Muslim wani dogon hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, yace la tuwafiqullaha sa'atan yus'alu fiha aqa'an fayastajibu lakum. Annabi yace kar ku dinga kanku mummunan addu'a, kar ku dinga ƴaƴanku mummunan addu'a, kar ku dinga yi wa dukiyarku mummunan addu'a, kar ku je daidai sanda kuke faɗan addu'an nan mummuna, ya dace da wani lokaci da Allah ya tsara yana karɓan addu'o'in nan sai ya karɓa ku shiga uku, saboda ka ba ki tsinuwa, kan mutum ya tsine wa kansa ko ya kanshi mummunan fata, ko ki tsine ma ƴaƴanki duk abin da suka yi dinga sa musu albarka, yi musu addu'a shiriya. Haka mijinki duk rashin mutuncin da ya ga da ki ce Allah ya watsar da shi ko Allah ya tsine mishi ko Allah ya sa ya gani, in ya gani ke ma za ki gaba bai daɗi. To haka kuma dukiya, kamar abun hawa ko mota ko kwamfuta ko waya, ki ji haushinta ki wurgi da ita ko ki tsine mata ba kyau, saboda sai ta ƙara lalacewa, ba a yin haka. Kuma mun ji hatta annabawa suna yawaita addu'a, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, irin rabbana atina fid dunya hasana da ire-irensu, wato ko da yaushe mu dinga yin addu'a ta kirki ga ƴaƴanmu a lokuta na musamman, a sanda ma suka bata mana rai, a sanda suka yi abin kirki da sanda suka yi abin banza, ko da yaushe bakin ke zama yana faɗan kalma mai kyau, mu yawaita musu addu'a. Babu addu'a da ta kai ƙarfin addu'ar da iyaye suke yi ma ƴaƴansu, sabon addu'a ce ta alkhairi ko akasin alkhairi. To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Bari mu duba wasu tambayoyi ga su. Idan ana tahajjud, idan malam ya karanta ayat da ta zo da sujuda, to yanda ake addu'ar farilla haka za a yi a cikinta? Idan aka karanta ayat sujuda, sujudut tilawa, idan liman ya yi kabbara ya tafi sujuda, mu ma duka ma mu za mu yi kabbara mu tafi sujuda, idan bai yi ba ba za mu yi ba. Idan ya yi sujuda, akwai addu'ar da ake a cikin sujudut tilawa, sajada wajhi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kina cewa ne fuskata ta yi sujuda ga Allah wanda ya halicci fuskar kuma ya sanya mata ji da gani da idaniya, ji da gani da harshe, tsarki ya tabbata ga Allah wanda yafi kowa iya halitta. Idan mutum ya iya wannan addu'a sai yi, idan bai iya ba duk abin da kike na tasbihi babu laifi insha Allah. Wata ce mallam ina da baran addu'a a sa mu a sa adda, to Ubangiji Allah ya biya bukatu na alkhairi, Allah ya kauda dukkan fitina. Idan aka ce a sa adda din nan, mu dinga tunawa da ƴan uwanmu da suke cewa mu sa adda, idan mun zo addu'o'in mu mu dinga gaya wa Allah cewa Allah duk waɗanda suke cewa musu addu'a, Allah muna roƙonka ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Wannan yana da tasiri sosai, za a sa mala'iku ke ma su yi miki. Wannan kuma tace idan mutum ya tada sallah farilla, bayan an yi sallama zai iya rama tayyatul masjid? A'a, idan mutum ya zo tarar da ana sallar farilla, ya zo na sallar farilla, babu buƙatar rama tayyatul masjid, ai ba farilla bace da sana ce za a rama. Abin da yake farilla shine yake ramawa, kuma daman ita amfaninta idan mutum ya zo masallaci, idan zama zai, to ba a so ya zauna sai yayi wannan nafilan, amma kin ga wanda ya zo tarar da sallah ba zama yayi ba, saboda ka zai sallar shine tare da sauran musulmi. Idan sallah ce da ake mata wato a sunanul ba'diyya, sai sallah irin wanda aka saba yi bayan ta. Insha Allah dama haka muka tsara. To Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.